Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin yau Litinin 28 ga watan Nuwamba shekarar 2016 akan mitoci 25/31/60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakub mai kiri ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun ji labarai za ku ji karashin hiran wakilin mu Isa Lawan Ikara da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai akan matakan tsaro na jihar.
Kai ka sayar da filaniski an ka kashe filatani yan uwanshi za su raba goros ce za su nemi fansa. To babban abin da muka ga shine matsalan kenan.
Haka kuma muna da shirin da rashin tai da Salu Garba zai kawo muku da sharhin wasu jaridun Najeriya da sakonni da kuka aika mana amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yan kasar Cuba suna zama makokin Fidel Castro shugaban juyin juya halin kasar wanda aka ba da sanarwar rasuwarsa a ranar Asabar. An sauke tutoci a duk fadin kasar a yayin da kasar ta fara gudanar da bukukuwan tunawa da shi Fidel Castro. Tsohon shugaban na Cuba wanda ya dade yana fama da rashin lafiya a ranar Juma'a da daddare ya mutu yana da shekaru 90 a duniya. Yau Litinin yan kasar Cuba suka fara bukukuwan tunawa da Fidel Castro a yayin da suka taru a dandalin juyin juya hali inda galibi Mr. Castro din yakan gabatarwa masu kaunarsa jawabi. A ranar 4 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu za a bizna tokas gawarsa a birnin Santiago de Cuba. Ana cikin haka ne kuma mataimakin shugaban kwamitin kungiyar kasashen Afrika Erastus Muencha ya ce marigayi Fidel Castro da kasarsa Cuba sun taimakawa kasashen Afrika nesa ba kusa ba. Ya ce Cuba ta fara taimakawa nahiyar Afrika a lokacin da kasashen nahiyar ba su da kawaye da yawa. Ya ce kasar Cuba karkashin marigayi Fidel Castro ta taimakawa ci gaban Afrika. Haka kuma tana taimakawa kasashen Afrika da kwararrun likitoci. Sa'annan kwanan nan da nahiyar ta fuskanci annobar Ebola, kasar Cuba tana ɗaya daga cikin kasashe duk da takunkumin da aka aza mata ta tura taimakon likitoci domin su yi jinyar masu fama da Ebola. A saboda haka ne nahiyar Afrika ke jinjinawa ‘yan kasar Cuba wannan rashi da suka yi.
Sojojin gwamnatin Siriya waɗanda ƙasar Rasha ke marawa baya a jiya Lahadi sun sake kutsawa gabashin birnin Aleppo a wata dabara da nufin raba yankin wanda yake hannun ‘yan tawayen. Shaidun gani da ido sun bada rahoton cewa farar hula da yawa ne suka arce daga birnin. Kafofin yaɗa labaran Siriya sun bada rahoton cewa sojojin gwamnati tare da taimakon jiragen saman yakin ƙasar Rasha a jiya Lahadi suka kutsa gunduma na biyu mai muhimmanci da ke hannun ‘yan tawayen. A wani labarin kuma a jiya Lahadi ƙasar Turkiyya ta ce tana tsammanin mayakan ISIS sun yi amfani da makamai masu guba a kan ‘yan tawaye da take goyon bayansu a arewacin Siriya. Wata sanarwa da rundunar sojan ƙasar ta gabatar na cewa ‘yan tawaye 22 sun nuna alamun sun kusanci gas mai guba bayan wani harin roka wanda aka kai a gabashin Al-Rai da ke kan iyakar Siriya da Turkiyya. Sanarwar bata faɗi lokacin da aka kai wannan harin ba. Haka kuma a jiya Lahadi rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kashe wasu ‘yan bindiga su hudu waɗanda ke da alaka da ‘yan yaƙin sa kai a Siriya da waɗanda kuma suna da dangantaka da ƙungiyar ISIS.
Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka ana gwajin wani allurar rigakafin kwayar cutar kanjamau a ƙasar Afrika ta kudu. A wata sanarwar da cibiyar kiwon lafiya ta ƙasa ta gabatar, ta ce gwajin allurar rigakafin da ake cewa HBTN-702 shi ne gwajin allurar rigakafin kanjamau mafi inganci da girma da ake yi a Afrika ta kudu, inda kimanin mutane miliyan 7 sun harbu da kwayar cutar kanjamau. Daraktan cibiyar cututtuka masu saurin yaduwa ta nan Amurka da ake cewa NIAID a takaice, Dr. Anthony Fauci, yace sabon gwajin ya ta'allaka ne akan wani gwaji da shirin binciken kanjamo na runduman soja tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Thailand suka gudanar a ƙasar ta Thailand. Ana sa ran za a yi amfani da maza da mata 2,400 'yan tsakanin shekaru 18 zuwa 35 da haihuwa a wurare 15 a ƙasar Afirka ta Kudu, inda a kulliyomin kimanin mutane 1,000 ne ke harbuwa da ƙwayar cutar ƙanjamau.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na farko, wakilinmu Isa Lawan Ikara ya yi hira da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Alrufai akan tsaron jihar, inda gwamnan ya yi ƙarin haske akan harkokin shi'a da wasu batutuwa da suka shafi tsaro a jihar.
Ina sake nanatawa, dokan da muka yi ba doka ba ne na hana addinin shi'a. Mutanen da suke kiran mutanen alzazzaki 'yan shi'a su ne suka kawo wannan rudani, domin kila 'yan shi'a ne, domin wasu 'yan shi'an ma sun ce a mutanen alzazzaki ba ma shi'an suke ba, siyasa suke, ba magana addini ba ne, siyasa ne. Amma mu duba wannan ya dame mu, abinda ya dame mu halayyansu da yadda suke kuntata mu al'umma, babu yadda za a yi. Mutane sun zaɓe mu kare mutuncinsu, mu kare haƙƙinsu, mu bar wasu tsiraran suna ci ma mutane mutunci. Shi yasa muka yi haka, kuma muna kan bakanmu ba mu yadda in mutum ma ya fito ya ce shi ɗan ƙungiyar alzazzaki ne, za mu kama shi mu kai shi gaban kotu, kuma kotu za ta ɗaure shi har zuwa shekara 7. Dokan kenan, kuma ba ni na yi ba, Sardauna ya yi.
Ko bayan maganar rikicin shi'a a jihar Kaduna, an samu wasu matsaloli da suka taso daga yankin kudancin jihar Kaduna. Menene gwamnatin jihar Kaduna ke wajen ganin an kawo ƙarshen kashe-kashen rayukan da ake ta samu?
To, kudancin Kaduna, ko da muka shigo gwamnati mun tayar akwai matsaloli na kashe-kashe a wurin. Muka yi kokarin gane me ke faruwa, muka yi kwamiti karkashin tsohon shugaban rundunar sojan Najeriya General Martin Luther Agwai a bincika mana me ke faruwa. Abin da aka nuna mana shine abin da ya fara kawo wannan tashin hankali a kudancin Kaduna da muka zo muka samu shine rikice-rikicen da aka yi na zaben 2011. Filanin kasashe da dama suna mai da shanunsu kasashen su, rikicin zaben April 2011 ritsa da su, aka kakkashe wasu, aka kashe musu shanunsu da sauransu daga kasashe Kamaru, Niger, Chad da sauran kasashe da suke makwabtaka da mu har Mali, suka rika zuwa suna karban suna neman fansa. Kai ka sayar da Fulani suke, aka kashe ba Fulani 'yan uwan shi za su raba goro su ce za su nemi fansa. To babban abin da muka ga shine matsalan kenan. To muka samu mutane suna bi kasashen nan, suna ba da hakuri, suna gaya musu cewa gwamnatin jihar Kaduna yanzu tana da sabon gwamna, kuma in ma suna son a ba su fansa ne na kuɗi don rayuka da aka rasa ko dukiya, mu gwamnati za mu ba da wannan compensation. Kuma yawancinsu in aka yi musu wannan magana za su ce sun yafe. Muka samu ɗan zaman lafiya, sai kwanan nan da wata rigima 'yar ƙarama ta tashi a ninte a masarautar gwado-gwado, wanda shugabannin wurin Fulanin da su shugabannin sarakunan wurin yadda suka ɗauki maganan ba su sauri sun gyara ta ba, har ya kawo kashe-kashe da neman fansa da sauransu. Mun shiga maganan nan, naje na ga wannan wuri, abin ya ƙona min rai. A ce ina gwamna ana kashe al'ummar jihar Kaduna, dole Allah zai tambaye ni me nayi. Muna nan mun yi, mun duba, mun yi iyakan ƙoƙarinmu, amma gaskiyar maganan shine akwai wasu 'yan siyasa, wasu tsiraru wanda suna ganin wannan abu yana da amfani wurin tada hankalin jama'a, su ne suke zuga mutane su ce wannan ba ɗan ƙasa ba ne, mutumin da ya shekara 200 a wuri a ce a baƙo ne ya tashi. Duk wannan ba taimako ba ne ga kawo zaman lafiya.
A ƙarshe ranka daɗe, maganar kidnapping ko kuma satar mutane don karɓan fansa tana da alaƙa da wannan maganar tsaro da ake ganin akwai mataki da ake so a ɗauka, me gwamnati ke yi ne?
Kwarai da gaske maganan satan mutane ya dame mu kwarai, kuma ba na son in shiga cikin maganganun tsare-tsaren da muke na kawo ƙarshen wannan abun tsakaninmu da jami'an tsaro. Abinda kawai zan tabbatar ma al'umman jihar Kaduna shine wallahi muna iyakan kokarin mu, amma abu ne wanda watakila yafi karfin jiha, sai gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wanda za a farma masu satan mutane din nan lokaci daya a jihohi, domin aka koro su daga jiha nan za su koma wannan jiha, in aka kore su daga nan su koma wannan, saboda ka aiki ne wanda kila sai an tsaya an yi tsari an far musu gaba daya. A nan jihar Kaduna mun an kama masu satan mutane fiye da 400, yawancin su 300 da wani abu duk Fulani ne. Saboda haka kullun in na zo na da shugabannin Fulani ina gaya musu cewa wannan abu da yake faruwa ya kamata su tashi tsaye ayi maganin shi, domin satan mutane, fashi da satan shanu baya cikin fulaku, baya cikin halin bafin latin. To me ya faru?
To ma dalla a gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. Madalla wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Yanzu karfe 2:13 kenan a nan birnin Washington na dare. To sai kuma shirinmu na gaba da rashin tai.
Kudi a kashe suka hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kudinka, ka sha wuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraronmu, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna kan sana'ar saye da sayar da hannun jarin kamfuna a kasuwar hada-hadar hannun jari tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu mai yin sana'ar. Ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Hassan Maina Kaina da ci gaba da firar daga inda muka tsaya makon jiya.
Misali a ce ina da halin jari kuma kai mai saya ne, ba tare da mun shafi wato kasuwar hada-hadan hannun jarin ba, za ka yi saya a wurin na kai tsaye? Bai yiwuwa, don in ka yi wannan wa zai juya maka zuwa sunanka? Kai da ka sai har yanzu da wannan hannun jari yana sunan wanda ya saida maka ne. Kuma duk wani abin da aka samu na amfani shi zai ansa, ba za ka ansa ba. To amfani shi stock broker ko mai hada-hada hannu jari shi ne zai tabbatar da in ka saye, ko da kana son saye din, sai ka kawo wanda zai saida maka da kai kanka, sai ku zo ku cika form tare. In aka je aka tabbatar da wanda zai saida maka nashi din ne a registrar, sannan aka sa shi a cikin CSCS ne dake gaya maka, Central Clearing System. Za mu gane shi a cikin wajen trading din mu. In mun gani kai da kace zaka saye, sai mu juya mu saida maka a cikin na'urar da muke yi da saidawa. Da an yi wannan din, waɗannan hannun jari za su koma da sunanka. Sannan su kamfana din idan za su biya riba da suka ci a cikin shekara, da sunanka za a aika. Amma in kace kuka yi ku biyu, kai aikin banza.
To menene bambanci tsakanin hukumar hada-hadan hannun jari da kuma kasuwar hada-hadan hannun jari?
Bambanci shine su suna ba da dokoki, kuma suna lura da cewa duk wanda ke a cikin wannan kasuwar hada-hada din mai aminci ne, wanda ba zai yi cuta ba, wanda ba zai hana mu wanda ya saida ba ko wanda ya dauki kudin shi ya gaba da su. Suna da dokokin da suke bi na yadda zaka saida, yadda zaka saye, yadda kuma zaka biya wanda ya saya da wanda zai saye, yadda zai bada kudin shi. So dokokin nan suke bi da waɗanda kasuwar hada-hada din. idan ba waɗannan dokoki ya zama kamar daji ne kawai kowa yayi abin da ya ga dama. So su ne suke da dokoki din, kuma su za su ba da horo ga wanda ya keta doka din. Sannan ita kasuwa din kaga ta zama tana da dokokin da ke bi da ita, ba haka kawai zaka zo ba, kowa kawai zai zo ya shiga ba.
Sai ya mutum zai kauce ma yan damfara a cikin wannan kasuwan?
Abin da zai sa ka kauce ma yan damfara shine duk wanda zaka je ka saya ka tabbatar da kaga license din shi ya sa a cikin office din shi, kuma za ka ga cewa an sa member Nigeria Stock Exchange, shi member ne na Nigerian Stock Exchange. To in ka ga wannan, kakka damu ma da kanka, kakka damu da komai je kai abinka, kobon ka bai ciwo, don idan ya taba ko ya toye maka ya cuce ka, iyaka ka dauki paper da takarda ka rubuta musu can, shi kuma ba ya son abin da zai sa akai kare shi.
Yawwa, wannan sai ka tuna min akwai kaman a sha'anin bankuna a Nigeria, akwai hukumar NDIC wacce ko da an samu asara a banki takan biya kudin masu ajiya a banki. To yanzu misali ku a sha'anin hada-hadan hanayen jari, kuma ku da irin wannan makamancin hukumar ne wanda ko da misali mutum ya sa kudin sa a cikin kasuwan, idan har kudin sun dulme, wannan hukuma za ta dauki nauyin wannan abu?
Su waɗannan waɗanda muka yi magana cewa suke lura da yadda kasuwar ke ci gaba, su ne yawa da SEC da Nigerian Stock Exchange, su ne makwahin wannan NDIC. Duk abin da ya taba ka kai kara gare su, za su yi maganin wannan wanda ya yi aiki din nan. Wani lokaci za in ya kai a ruhe kamfanin abin da yake da a ɗoka a biya ka, za a yi wannan. Sannan kuma mu ma'aikatan wurin muna aje wasu 'yan kuɗi da kowane kamfani yana aje waɗannan kuɗi, domin irin wannan lokaci za a iya ɗoka daga cikin waɗannan kuɗi a biya wanda aka cuta ɗin. So abin ya riga ya zamanto wanda ke yin kasuwanci da mu ba ya da abin da zai gudun hasara, sai in bai san ya kai ƙara ba, ko kuma ya ɗoki kuɗin shi ya bada ba a ba shi receipt ba. Amma in ka zo kamfaninmu da ka ba da kuɗinka, ka anshi receipt ɗinka. Receipt ɗin nan ita ce nuna cewa na ka ba da kuɗi, ba wai kamar banki ne ka je ba ka cika tala ba, ka ba ma'aikacin banki kawai, to ka yi hasara kenan.
To idan muka duba sha'anin kasuwan hanayen jari, misali idan mutum ya je ya samu lasisi ya gama komai, kamar da naira nawa ne yake son ake tunanin zai iya fara wannan hada-hadin?
To ya kasance ga yadda kake son ka shigo kasuwa, ka san akwai babban dan kasuwa, akwai matsakaici, akwai wanda ke ƙasa, kowa yana da daidai yadda yake son shiga kasuwa din. Amma kai zaka kai da board member ɗinka da waɗanda suke bayan ka din, ku za ku yi shawarar cewa a kamfanin ga babba ne muke so, kana iya zuwa da biliyan ɗaya ka fara kasuwancinka. Mai irin waɗannan kuɗi bai dogara kawai ga masu zuwa kasuwa wajen shi ba, shi ma kai ne yana iya shiga kasuwa ya ɗoki wani matsayi a cikin kasuwa ɗin, inda in ya ga riba zai ci riba da kai ne.
Mutumin da yake a rahana jari, yanda kamar na bayani yanzu kamar duk kuna wa mutane ayyuka ne, ku wani ƙarfa ne kuke samu a cikin wannan al'amarin?
Mu muna da commission, kuma su waɗanda suka kawo kamfana ɗin su ne suka sa muna commission ɗin da muke ansa. Ai mu commission agent ne, in commission ɗin da muke samu shi muke biyan ma'aikata, shi muke cin abinci, shi muke komi. Amma commission ɗin an riga an tsara shi ga yadda za ka riƙa caji kowane abu ka yi, ka ba za ka wuce wannan ba. To haka muke samun wani abu.
Idan muka duba sha'anin yadda tattalin arziki a Najeriya yake ƙara kurkucewa, ana ta kuka dangane da batun tattalin arziki, ya batun yake a ɓangaren kasuwar hada-hadan hanayen jari?
Ai mu tun 2008 muke cikin wahala, ka san 2008 globally duka duniya ne aka samu wannan kasawa na harkar kasuwanci. To tun lokacin nan 2008 2008, tun lokacin nan mu 'yan hannun jari muke cikin wahala, don tun lokacin ne yawancin 'yan kasuwanmu da suke zuwa suka yi rashin kudinsu, suka hasara kudi, don haka kowa ya gudu kadan kadan ne kawai to kafin ka ci gaba yaya ake samun hasara ko riba wannan kasuwar to ai ka san in ka zo zaka shiga a cikin wani farashi ne in zaka sai kila kamfanin Total kila ka shige shi lokacin kasuwa tana sama ka sai akan naira 60 kowane hannun jari to a ƙasa a zo a hankali da tun daga 2008 da abun suka zube har yanzu yawancin mutane suna cikin hasara ba su kai ga farashin da suka sai hannun jari ba to kana iya samu ya hau sama ya dawo ƙasa da haka kasuwar take ya hau sama ta dawo ƙasa to yanzu da yake babu abubuwa da suke wadatattu a cikin harkar tattalin arzikinmu yawancin hannun jari yana nan ƙasa ne
to idan muka duba halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki ne a yanzu haka ya shafi halin da kasuwar jari take ciki
ya shafi mu kwarai da gaske
ta wani fuska
ta mutane masu zuwa su saye hannun jari ta kuma yadda farashin hannun jari din yake ta yin ƙasa maimakon ya sama wasu har yanzu ba su kai ga labu din da suka saye shiya din ba kila ya sai naira 10 yanzu yana kan naira 2 to kaga babban hasara ce ka biya naira 10 yanzu value din ka naira 2 kaga kai hasara babba
to su duba da wannan bayanin da kamar yanzu haka baka jin wannan zai sa gwiwar mutane ta yi sanyi wurin sayan hannun jari
ta yi sanyi kwarai amma duk da haka waɗanda suka saba suna cin riba har yanzu
ta yaya
za su sai yadda yake ƙasa din nan kawai wata rana za ka ga kawai abu ya canza cikin mako guda sai ka ga kila ka samu naira 3 naira 2 sai ka saida har yanzu ana cin riba
to yanzu misali idan na saya ina wasu harkoki na daban ta yaya zan gane cewar ya yi sama bari zo in saya
in ka sa kuɗinka ya kamata kana da hankali wajen tunda kuɗinka ne ka sa fa so in dai ba ka bada ne ya bace ba sai in kuma ka ce ma shi wanda ka kai ma shi mai hada-hada din ka lura min da abin nan in ni samu riba ta kaza ka saida to kai kana iya bar mishi wannan bayani ka ce mai in aka kai riba kaza a saida mini to kaga za ka samu abin da shi yake yana kullun yana cikin kasuwa din in zai yi maka
ban sani ba ko kana da wani kyakkyawan fata dangane da sha'anin kasuwar hannun jari a kasar nan
kware nike da kyakkyawan fata kamar yadda nisan cewa tattalin arzikin Najeriya zai koma sama haka nike da fata mai kyau kan wannan sana'a tamu sana'a ce wanda duniya duka ana samu wannan lokaci da muke ciki lokaci ne wanda mai kuɗi waɗanda suke azazu zai iya cin riba a cikin kasuwar nan har yanzu yana iya cin riba amma wanda yake bai da kuɗin da yake zai iya ya dan manta da su na dan lokaci bai kamata ya shiga kasuwar ba domin yana yiwuwa ya hasara sadda yake buƙatar kuɗin shi ya mutsu ya yi abin nan sai ka ga ya ce a saida mishi koda ya haɗi ne kuma ba zai yi kyau haka ba
madalla da fatan masu sha'awar shiga wannan sana'ar sun himmatu kuma fadakarwar za ta taimaka jama'a abin da ya sauka kenan da yardar Ubangiji Allah sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Malam Ahmadu Manu da wakilin muryar Amurka da ke Abuja Hassan Maina Kaina ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya da fatan alheri
to ma dalla a gaida Salo Garba da jama'arsa yanzu kuma sai sharihin wasu jaridun Najeriya kenan da Salu Shehu Ashaka zai kawo mana.
Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta kawo labari kan zaben Ondo. Dan takarar jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya, Rotimi ya lashe zaben gwamnan jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya. Rotimin wanda da alamu ya samu mara bayan Jimo Ibrahim da bangaren PDP na Madu Sharif ya tsayar gabanin hukuncin kotu, ya lashe zaben da rinjaye mai yawa kan dan takarar PDP Aitayo Jagede. Bayan kammala tattara sakamakon zaben daga ƙananan hukumomi 18 zababben gwamnan Rotimi ya samu ƙuri'a 244,882, inda mai biye masa jagede na PDP ya samu ƙuri'a 250,380. Masu duba zaɓe sun buƙaci waɗanda ba su samu nasara ba su rungumi kaddara. Mataimakin shugaban jami'ar Ilori, Professor Abdul Ganiyu Ambali, shi ne ya jagoranci tattarawa da sanar da sakamakon zaɓen. Kazalika jaridar Daily Trust ta kawo labari mai cewa ƙungiyar TMG ta yaba ma hukumar zaben Najeriya kan yadda ta gudanar da zaben gwamnan jihar Ondo da jam'iyyar APC ta lashe. A takardar da shugabar ƙungiyar Abiola Akiyode ta sanya wa hannu, ƙungiyar ta ce zaben ya gudana duk da matsaloli na rashin daidaito sun fara a zaben na Ondo kamar yadda aka yi fama tun 1999. Bari mu leƙa jaridar Guardian. Gwamnatin Najeriya za ta saka bututun mai daga Niger zuwa matatar man fetur ta Kaduna da za a rika tacewa. Babban shugaban kamfanin man fetur na Najeriya, Dr. Kacel Labaru, ne bayyana haka a ziyarar da ya kai matatar man fetur ta Kaduna. Baro ya ce shugaba Buhari ya tattauna wannan lamari da shugaba Muhammadu Yusuf na Niger. Wannan na nuna gajiyawar gwamnatin Najeriya ta yadda tsagerun Naija Delta suke fasa bututun mai. Kazalika gwamnatin ta bada aikin tono rijiyoyin mai a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ita kuma jaridar Leadership ta kawo labari ne mai taken shugaban APC John Oyegun ya buƙaci jam'iyyar adawa ta PDP ta amshi sakamakon zaben gwamnan jihar Ondo da zuciya daya. Oyegun ya ce zaben da 'yan Ondo suka yi wa APC sun zaɓi canji ne da zai kawo wa jihar ci gaba. Tun farko dai sakataren labarun bangaren Ahmed Makarfi na jam'iyyar PDP, Dayo Adeyeye, ya nuna damuwa ga yadda zaben ya gudana. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale Shehu, yanzu kan ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum biyo ne magana kamala baka jalin sabon hanyar da dukkan mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka mana wannan sauki a rayuwa, da sauƙin rayuwa a Najeriya. A Najeriya ba wuri ba ruwa ba a din. Ya Allah ka mana sauki wannan matsalar rayuwa a Najeriya. Ke magana kamala baka jalin sabon hanyar da dukkan mu. Assalamu alaikum, mai magana Yusuf baban gaga mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To hakika wannan zabe na gwamna da aka gabatar a jihar Edo shi yake nuna mana cewa hakika zargin da jam'iyyar APC take wa PDP a lokacin da take mulki in za a yi zabe cewa tana kama karya, to ya nuna mana cewa hakika ita ma APC tana kama karya a duk lokacin da aka ce za a yi zabe a wata jiha.
Sunana Radio Inuwa ne wanki da gugatan fili numfashi. Da kona zan ba zan bari na loka a lokal gamman din mu ta malumfashi. Akwai wani jakshin na nan ya haɗu da shirbi da hanyar ƙahur da abin da ya ne ɗan Kantiba. Wannan jakshin din yana ɗaukar rayuka ƙwarai da gaske, ya kamata a faɗaɗa shi. Assalamu alaikum, Abuda Lahira.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
A yayin da 'yan kasar Cuba suka fara bukukuwan tunawa da tsohon shugaban kasar, mataimakin shugaban kwamitin kungiyar kasashen Afirka Erastus Muyenche ya ce marigayi Fidel Castro da kasarsa Cuba sun taimakawa kasashen nahiyar Afirka nesa ba kusa ba. A saboda haka ne nahiyar Afirka ke jinjina wa 'yan kasar Cuba wannan rashi da suka yi. Sojojin gwamnatin Siriya waɗanda ƙasar Rasha ke mara a baya a jiya Lahadi suka sake kutsa a gabashin birnin Afelo, Aleppo, a wata dabara da nufin raba yankin wanda da yake hannun 'yan tawaye. Shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa farar hula da yawa suna ta arcewa daga birnin.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu wannan lokaci na hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wasu wato shirye-shirye, labarai da rahotanni da za su kawo muku. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Juma'a Ali da ta taya da muka gabatar da wannan shiri, da mai bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Charles Babaya ko mai ƙeri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya.